أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن صاحب الختمية والختمية مولانا أبي العباس الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وعن خليفته المطلق مولانا الشيخ إبراهيم ياس بن عبد الله رضي الله عنه وعن جميع أقطاب التجانية أين كانوا وأيثما كانوا حياء وأمواتا وأنا معهم جميعا بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك رب العالمين. وبعد dukkan matakan gaisuwa ga manya-manyan wayanda suka shirya wannan gagarumin taro, ga manya-manyan baki wanda suka gabace ni da wanda suke nan a zaune yanzu, musamman Khalifa Sheikh Malam Sheikh Aminu bakin kura wanda ya jira zai jira ne har sai na gama tukunna kafin mu tashi tare, kuma sauran manya-manyan baƙi da kuma zaratan matasa masoya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi ma suka tattara ƙarƙashin wani babban suna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurul alami ne, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurul alamin, wanda suka shirya wannan taro kenan. Duka da kuma mu ƙananan almajirai da muka halarci wurin, ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maudu'in da aka bani za a ga kan baya da munasaba da taro da aka ce na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma kuma alal haqiqa yana da munasaba wasiqa da shi taro don tuna da annabi sallallahu alaihi wasallam. Ana magana ne akan matsayin yanda matasa ya kamata su rayu da kuma takatsantsan da za su yi da rayuwa irin ta ruɗi na zamanin da muke. Alhamdulillah, shi matashi wani abu ne mai tsada a ƙarƙashin tsarin musulunci. Babu wani abu da musulunci yake ganin tsadansa a cikin waɗanda yake nema su rungume shi kamar matashi. Shi ya sa ma mun tuna tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, maƙiyansa kullum sukan tambaya da kuma bokayen da ake zuwa wurinsu akan cewa su waye suke bin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, tsofaffi ne ko matasa. Duk amsan da ake bayarwa shi ne matasa ne. To daga an ce matasa ne sai su tsorata. Ƙuraishawa sun tsorata ƙwarai, saboda an ce matasa ne sai bokaye su ce musu, ko masu duge-dugen su ce musu. To wannan abu yana nuna kenan zai tabbata. Domin duk abin da matasa ne suke tafiyar da shi, to zai tabbata. Duk abin da kuma aka samu dattawa ne kaɗai suke tafiyar da shi, to ba zai jima ba, zai ƙare. Saboda za su rasu su tafi su bar baya ba wani wanda ya ɗauka. don haka idan muka duba zamu ga shi wannan musulunci da yake hannunmu ba dan gudumawar da matasa suka bayar ba wajen daukaka shi ga yanzu bai kai kuma dai da yake Allah ya riga ya ce yayi alƙawari wannan addini zai tabbata amma Allah ya yi amfani subhanahu wata'ala da matasa wa'anda su ne kashin bayan bunƙasan addinin musulunci tabbas an samu dattawa wa'anda suka goya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya irin sayyidina Hamza ibn Abi Talib irin sayyidina Abbas daga baya irin su sayyidina Abubakar ba a iya kiran sa cikin dattawa tunda shi tsakaninsa da manzon Allah shekarun ba yawa da ire-iren su irin sayyidina Umar amma matasa su ne waɗanda suka tsaya wannan addini ya bunƙasa zan muka duba ƴaƴan waɗannan manya-manyan sahabbai su ne manya-manyan ma'aikata waɗanda suka riƙe ɓangarori daban-daban daga cikin saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma musulunci ya ci nasara mu duba irin sayyidina Ali ibn Abi Talib kama karramallahu wajahu matashi ne shine sadaukin dukkan yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da shi ake gadara dan haka shine komandan yakin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ta wajen tsaro an yi amfani da matashi kenan idan ka duba bangaren kasuwanci an yi amfani da Abdurrahman ibn Auf matashi wanda shine multi-billionaire a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan idan ka duba irin su Abdullahi ibn Zubair shi ma irin su Khalid ibn al-Walid wa'annan duka matasa ne wa'anda sadaukai ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a suka zama jagorori wajen taimaka ma wannan addini ta wajen strategy na yaƙi idan ka dawo ka dubi Abdullahi ibn Abbas sai ka ga matashi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi wanda ya zama jigo wajen ɗaukaka wannan addini ta ɓangaren ilimi na tarjaman Alƙur'ani idan ka duba matashi Abdullahi ibn Umar sai ka samu ya zama jigon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da Abdullahi ibn Amr ibn al-As wajen yaɗa fiqhu na addinin musulunci idan ka duba Mu'adh ibn Jabal za ka ga mataki ne wanda ya zamanto jigo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi wajen iya hukunci da shugabanci wanda kacokan manzon Allah ya naɗa shi ma ya je ya zama alƙali mufti na mutanen Yaman idan ka duba Ja'far ibn Abi Talib matashi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da shi wajen ɗaukan wannan addini a shigo da shi Afirka wanda shine ya hijira tare da sahabbai suka zo Habasha. Kuma har yanzu shi in ka duba kaman sayyidina Amr ibn al-As za ka ga shi ma jigo ne wanda aka yi amfani da shi wajen bude Misra, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai cewa za a ci Misra, kuma yace idan an ci Misra a kyautata musu. Ka duba gudumar da Misra ta bayar yanzu wajen bunƙasan ilimin addini a duniya gabaki ɗaya, ma banda ma ilimin zamani shi ma kusan na gurinta aka yi amfani da shi. Sannan har yanzu in muka komo jikin wa'annan abadila, za mu ga irin gudumar da suka bayar wajen tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaman Yarima Abdullah ibn Umar, dan sarki ne, dan shugaban kasa ne, ya bar wannan harka ta maganar mulki, ya zauna a masallacin Madina, ya yi ta tattara ilmomi na abin da ya tafi ruwayoyi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yanzu suka zama su ne malaman da suka guje wa fitina, suka dawo suka zauna a Madina, suka ci gaba da bayar da ilimi. Don haka idan ka duba misali Sa'ad ibn Abi Waqqas, ko da yake shi ya dan yi shekaru, amma za ka ga Allah ya yi amfani da shi wajen ruso daular da ta fi kowace daula shauka da ƙarfi a wannan lokaci, ita ce daular Farisa wanda ita ce Iran a yanzu. Ya dawo da ita cikin musulunci. Yau ga shi nan shekara da shekaru Farisa ta zama ƙasa ta musulmi. Saboda haka matasa su ne suka tsaya tsayin daka, suka bunƙasa wannan addini da muke gadara da shi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Har Allah ya rinƙa yabon irin waɗannan matasa. Yana cewa min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi, wa minhum man qada nahbahu, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da matasa muhimmanci ainu, saboda kwaɗayinsa da cewa su ne za su isar da saƙon da ya zo da shi. Don haka wajibi ne ga al'umma ta tashi tsaye wajen tarbiyyar matasa. Musulunci yana amfani ne da abu uku, musamman a wajen matashi. Dukansu kuma suna ƙarƙashin ƙarfi ne, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa a'iddu lahum ma sta'atum min quwwa. To quwwa din nan malamai sun kasa quwwa zuwa kashi uku, kuma dukkan ƙasar da bata mallaki wannan quwwa guda uku ba, to za ta rushe, ko kuma za ta zama baiwan sauran ƙasashe. Akwai quwwa ta ilimi, ita ce babba. Akwai quwwa ta kuɗi, ita ma tana da muhimmanci ainu. Sannan kuma akwai quwwa ta siha, na kaucewa a ce quwwa ta badan, ta jiki ne, saboda badan idan aka same shi ba a samu siha ba, to wannan quwwan ba za ta yi tasiri ba. saboda kowace al'umma tana bukatar wannan wata kila shi yasa ma wasu da basu fahimce ni ba ko basu fahimce mu ba irin yaniye ni za su ga muna ta kaman muna dan matsawa wajen cewa matasa na wannan dariƙa ta mu mu ga mun raba su da abinda aka kekkewaye su da shi na kurafat sai su ga kaman ko ba a san matasan ne ko a'a an tsani matasan ne ko ma matasan haka suka dauka cewa mun wace su ne ko mun matsa musu ne kaman ba ma son su to abin da yasa muke matsawa akan matasa kuma muka fi damuwa da namu na gida su shine mun dubi matasan mu mun yi nazari mun ga irin halin da suka samu kansa a ciki ne kuma kai a matsayinka na wanda aka zo ko ka so ko ka ki haka kawai aka tura ka aka tunkuɗa ka aka jefa ka cikin wahala aka jefa ka cikin damuwa aka ce wai kai ne zaka iya jagoranci matasa suna son ana jin kaman abinda zaka faɗa shine za a yi amfani da shi dole ka juri tsangwama da damuwa ka tsaya akan kai abinda ka sani shine gaskiya don ka samar da hanyar da Hausawa suke ce mata mu gudu tare mu tsira tare wallahi yan uwa muna da matukan shauki da bege da soyayya da kauna ga matasan mu shi yasa muke ta matsa musu wasu suna ganin kaman ayi shiru to ta yaya za mu yi mu isar da sakon wai ayi shiru a jawo su ta hanyar meeting ina za ka tara su kai meeting da su yanzu lokaci ne da media suke amfani social media suke amfani saboda haka kafin ka samu matashi kai magana da shi in kai amfani da waɗannan hanyoyi nan da nan sako zai kai wajen miliyoyi amma in ka ce za ka zauna to ku nawa za ku haɗu ku yi meeting har ka gaya wa mutane ga yanda za su yi ga yanda za su yi na duba gaskiya na sha kuma faɗa muna da rauni ainu idan ka duba raunin ya taso ne daga sama zuwa ƙasa in ka dubi musulmi gaba ɗaya sai ga raunin matasan mu ya ninninku akan raunin matasan waɗanda addinin ba addinin musulunci suke yi ba wajen waɗannan abubuwa guda uku wanda nace su ne strategic area na rayuwar al'umma na ƙarfin al'umma raunin matasan mu musulmi wajen kuɗi raunin matasan mu musulmi wajen ilimi da raunin matasan mu musulmi wajen har lafiya ɗin idan ka taso kuma a cikin musulmi ka duba a wannan zamani da muka shigo sai ka ga mu kuma ahadul faiza a tijaniya a cikin musulmi kaf mu ne muke da rauni wajen kuɗi mu ne muke da rauni wajen ilimin zamani amma ba ilimin addini ba ko da yake na addinin ma wallahi akwai damuwa akwai barazana idan ka ga yanda waɗanda ba tafiyar mu suke yi ba suke buɗe makarantu masu nizami suke barbaran yara suke kwashe su mu ko mun yi makarantar sai ga mun kasa ɗabbaka nizami wanda zai sa makarantar ta tsore ta yi inganci ta yi ƙarfi mu ne kaɗai a ƙasar nan a idan mun tashi ba wata islamiya in ba ta 'yan ɗariƙa ba ko masoyan 'yan ɗariƙa a garin nan amma wallahi yanzu ka bi islamiyoyi ka gani har yanzu muna nan cikin zauren aran zauren wane da zauren wane da zauren wane babu benci babu shimfiɗa talabas ma wasu na ɗabbaƙawa ba su ɗabbaƙawa a ce manhaj na tadris ma ana ta kokuwa wanda wanda suka ɓullo daga baya baya idan aka ce maka ka je ka zaga ka ga asalin abinda ake ce ma quality assurance na makarantu sai ka ga yanzu sun mana tintinkau wajen abinda ya shafi quality assurance kuma duk wani yana so ka yi shuru ka ce kai ta ruɗin mutane ka ce ai mu mun ci gaba ai mun yi kaza mun yi kaza wannan rayuwa ba ta kai mutane ko ina rayuwar ruɗi ita ta rusa sen faɗuwan da musulunci ya yi a duniya abun mamaki waje biyu a ƙarshen daular Abbasiya lokacin da ake mana kaca-kaca Mughal Tattar suke mana kaca-kaca a Iraki suka rusa asalin daular musulunci ta Iraki suka maida ita ba komai ba a lokacin kuma the same time ta nan kuma aka samu kuma a Spain wanda ake ce mata Undulus a wannan lokacin aka yi mana ba kyau kuma ba abinda ya kai mu ga haka illa rayuwa ta ruɗi irin wanda yanzu muke fuskanta cewa ai mu ne da yawa mu ne kaza kaza yawa yana da amfani amma in an samu mutanen masu inganci lalle yawa ƙarfi ne China yanzu ko America ta so ko Qatar ta so China yanzu ta riga ta zama super power kuma ko ka so in dai kana research mai kyau China ta zama super power a kowane bangare economically haka nan abin da ya shafi security da force haka nan abin da ya shafi science abin da ya shafi ilimi na technology America ta san China ta fi ta ƙarfi kuma yanzu China nan da ake cewa ake ruɗin mu mutane a ƙarƙashin koyarwa na rashin fahimta cewa hannun da yake nomawa a bakin da yake ci ya fi hannun da yake nomawa saboda haka yawan jama'a a rage population to su population din su kai India ma kawai musulmin India sun fi mutanen Najeriya gabaki ɗaya yawa balle sana amma duk da haka sun wadatar da kansu motocin hawa gidaje masu inganci kiwon lafiya makarantu duk da ka dubi irin karatun tana mai wahalan nan kaman block shine harufan su amma da wannan karatun sun kai gaci yau har sun ɗebi abinci sun ci sun ƙoshi Allah ya ƙaryata duk wani wanda yake cewa yawan jama'a shi yake kawo talauci shi yake kawo yunwa sun ɗebi abincin sun ci ya wadace su sun ɗauka suna ta cewa a duniya to wannan rayuwa na ruɗi shi mutanen daular Abbasiya na ƙarshe suka ɗauka cewa su ne masu yawa ai musulmi sun fi ƙarfin a ci nasara a kansu haba irin wannan tanadi da muka yi shirye-shiryen da muka yi wasu ƙauyawa maciya doki na cikin jeji suka fito da 'yan makamansu da kaɗan da kaɗan suka jefa razani wa al'umman musulmi suka yi wa daular da ake ce mata al'asar zahabi daular gold daular zinare a cikin tarihin musulunci wadda ta shekara sama da shekara 500 amma suka mata kaca-kaca a ƙanƙanin lokaci yankin da musulmi suka ɗabbaka technology da ilimi da kawo tsari irin na su fambo har wa'annan irin alminin rufi da ake yin nan irin tsarin yankan nan su suka ƙirƙiro shi abinda ya shafi fiɗa abinda ya shafi ilimin taurari, ilimin falak, duk su suka tattara wannan ilimi suka rubuta, amma ruɗi, rayuwa ta ruɗi da yaudaran kai, yasa suka yi sakaci, fafaroma, yasa su a gaba, ya yi tsaya kansu, sai da ya rusa wannan daular tun daga nan musulunci ya zama tutarsa ta yi ƙasa. Muna da ƙurji a zuciyarmu, kuma ƙurjin nan na soyayya ne, amma wasu suna ganin kaman mu mun cika zafi ne, ba ma son matasanmu su ji daɗi, ba ma son matasanmu su huta. Duk wanda yake ya shiga zamani ba a lungu yake ba, ba kifin rijiya ba ne, ya sani, ya san halin da muke ciki. Yanzu nan makarantar da nake, idan shigar doktoci da ake samu a within short limit time, daga wasu mutane na kudancin Bauchi wanda ba ruwansu da sallah, mutanenmu sun kasa research, ba sa rubutu, ba su sun tafi makaranta, dan sallararsa ya ishe shi ya zauna abinsa. Kaga wannan rauni ne wajen abin da ya shafi ilimi. Kuma wasu za su ɗauka, ai muna da lauyoyi, lauya, muna da lauyoyi, muna da likitoci, muna da menene, akwai ilimi, akwai certificate daban, ilimi daban. Bari muku wani ɗan misali, wanda za ka ɗauki arewa gabaki ɗaya, ashe muna da jahilai ne, mun ɗauka muna da masu ilimi. Ashe a lokacin da Obasanjo yake shugaban Najeriya, ga lauyoyi ƙwararru da suke cewa su lauyoyi ne ƙwararru a cikin majalisoshinmu guda biyu na Senate da na Rep, suna jin su ƙwararru ne, amma wai ina an kawo maka mu, an kawo motion, aka ce ana son a tattauna, aka ba ku takardu, ai ba zuwa ake a kwanta a gida ba. Su ba su ke su hana bacci, idan su bacci su yi ta research, su nemi ƙwararru, su yi meeting, wannan me yake nufi, nan ina a yi musu fassara na abinda aka kunsa a cikin wannan motion din, saboda motion yana iya zuwa da wasu terminologies wanda kawai kai in baka fahimci inda turancin ya dosa ba, kana jin kai ƙwararre ne kawai, sai ka zo ka ranta ba hannu a kansa, sai ya zo sai ka ji wata fassara wanda za ta tayar maka da hankali ta gigita ka. To haka aka yi mana, aka kawo motion majalisa akan maganan fasantar da za a ba ma jihohin da suke da man fetur. Mutanenmu suka ranta ba hannu akan cewa an yarda a ba su percentage kaza. Wayan da suka yi wannan ba su ce in an ba su wannan ba su da share a cikin sauran wanda za a raba wa sauran 'yan Najeriya ba. Sun manta, ko kuma ba su ma kai hankalinsu gurin ba. Moshi ya je zamansa, don lokacin da aka rubuta ya zama doka daban, lokacin implementation daban. Sai da gwamnatin Obasanjo ta sauka, aka shigo gwamnatin Yar'adua, shikenan sai aka zo magana implementation, shikenan sai aka wayi gari cewa sun ce ai ba a rubuta a doka cewa ba su da kiya a wancan kason ba kuma. Dan haka suka ɗauki wannan kason kuma suka zo suna ci, suna rabawa da mu a sauran kason. Sai kuma 'yan arewa suka sa hannu a ka, suna ta kururuwa, yaya aka yi haka, ina mutanenku da ba su yi wannan dogon abin da Larabawa suke ce ma bu'udun nazar ba, ba su yi dogon tunani a kan irin wannan ba. Wannan shi za ka fahimci witness ɗinmu na ɓangaren abin da ake cewa ilimi, amma muna ganin kamar mu masu ilimi. To yaushe za ka yarda samarinka? Zikiri ai abin so ne, waye zai ki zikiri? Mu akan zikiri ɗariƙa, duk akan zikiri ta taru. Kuma shi abin da ke goje zuciya shi ne zikiri. To amma haka wanda ya koya mana zikiri ya ce mu yi, wane ne jagoran mu akan yin zikiri? Waye koya mana zikiri? Shehu Ibrahim na radiyallahu anhu. Amma ya yace mana shi da'ifun ne, alilun ne, sha'ibun ne, amma mutahallisun. Bai huta ba duk ƙasashen duniyar nan sai da ya taka lihon ko ka mimbin ko ka ja a kadimukum yuwali lakal asfara wa huwa atala. Duk akan me kake yin wannan, ya ce Ibrahim arumu rizal bari linusrati dini wa abruzul jilil jadidi misala. In zamani ne matashi ya ga yadda tsoho yake yi, koho guda ɗaya daga cikin takuban kyau Tijjani radiyallahu anhu ya ga yanda yake yi, shi kuma ya ce to in tsoho ya yi wannan to matashi ya kamata ya yi abinda Shehu ya faɗa ke. To kawai matasanmu mun bar su sai dai a je na a yi zikiri a ba su shinkafa su ci sai su kwanta abinsu, wanda ma ina ake taro, ina ake maulidi, a je a yi shinkafa a samu masa a ci a kwanta. Shikenan na taɓa ba da asanin kuma nan ma na bayar, nan bayar yanzu. Ka je ka ɗauki alƙalaminka a matsayinka na mai kishin Tijjaniya, mu da ba mu santa ba, da yake wasu ce su suka santa mu ne ba mu santa ba, to kai a matsayinka na mai kishinta masoyinta ka ɗauki alƙalaminka ka je kasuwan santar, ka yi rijistan shagunan 'yan ɗariƙan Tijjaniya da 'yan yaƙi da Tijjaniya guda nawa ne. A lokacin da kai baka damu da kasuwancin ba, ka ce wai kai karatu kake, kuma karatun naka ma ba mai ƙarfi ba, wanda yake kasuwan wanda ba ɗan tafiya irin taka ba, yana shago kuma yana riƙe da wasu 'yan pamphlet littattafai nan, yana ta nazarin su, yana neman hujjan hadisai da zai yaƙe ka da su, yana neman hujjan menene zai rufe shago ya tafi haya islami, zai je secondary school ya yi takadda, yana da na arabi, yana da na boko, ga kuma kasuwa. Wai mutane ba su lura da abin da yake gudana? Ina matasanmu, manya-manyan masu arzikin Bauchi mutanenmu ne, amma da ka bi manya-manyan masu kuɗi yanzu abokin da ke nuna wane mai kuɗi ne, wane babban attajiri ne, ɗan kasuwa ne, yanzu nawa muke da su, nawa irin wa'ancan mutane suke da su, kuma matasa ne mafi yawancin masu shi ɗin yanzu, ba tsofaffi ba ne. In ka gama wannan lissafin ka tashi ka tafi makarantun boko, yunibasitoci, lakcarori da muke da su, da mayan kwalejoji, nawa ne wa'anda suke haɗaɗɗun lakcarori ba je kana yi ka ba, wanda idan aka daga yana da digiri aka ba shi koyarwa assistant lecturer shi kenan, ko graduate assistant shi kenan, ya zauna kenan ba ruwansa, shi kan za alhamdulillah albashinsa ya samu. Lokacin da ake ta zuwa seminars wurare daban-daban, ƙasashe daban-daban, garuruwa daban-daban, babu. Ana rubuta journals, babu, ba ruwansa da wannan. Ya zo yana gani wani zai zo bayansa ya tafi ya zamanto lecturer 1, daga 2 ya zama lecturer 1, daga lecturer 1 ya zama senior lecturer, ya daga nan ya zama principal lecturer, daga nan ya zama chief lecturer. Wannan dai na nuna mana ka je ka binciko, idan ka samu mu muke da percentage mai yawa, muna da 70%, alhamdulillah. In ba haka ba to ka san kana rudin kanka, kuma ban ƙebe maka ba, ko Arabic, ko Islamic studies, ko English, ko mathematics, ko geography, ko chemistry, ko duk abin da ka sani daga cikin subject ɗin da ake karanta. Ka je ka bincika. Masu sana'o'i wanda suka ƙi bacci cikin yara matasa suke ta sana'o'i a cikin gari, banda a taɓa. Taɓa tana da lokaci da za ka bata, ko ba komai kai shekaru ka tsufa za ka bari. Sana'a wanda nan gaba a hankali gradually za ka zama wani mutum wanda self-reliant somebody, kuma ka ɗebo wasu suna ƙarƙashinka. Nawa ne mutanenmu? Wannan kolin din na buɗe shi ne da yake nan, matasa ne, shirin maulidin na matasa ne. ka je ka bincika wannan. Don haka ne ka je ka ga masallatan da suke ma'aikatun mu. Masallace nawa ne limaman su namu? Kana tsammanin za su ma'aikata? Me ma'aikata namu 70% sannan wani ya zo ya yi overpowering din su. Ya zama shi ne limami, shi ne ladan, shi ne a masallaci. Nawa ne? Haka nan limaman da suke makarantunmu, suke limantan yaranmu, guda nawa ne? Namu. Wannan statistic din. Ga wani aktif lecturer ne na university sai ya jagorance ku a je a yi mana wannan aiki a zo a tattara a ga muna fuskantar kalubale ko ba ma fuskanta. To da haka muna da aiki babba a gabanmu. Wayanda za su yi nasu sun yi, sun kuma gama sun yi ƙoƙarinsu, sun yi grooming ɗinmu. Irin sun shek mahaifinmu, shek Malam Ali Tsaye, kowa ya san irin yadda ya tara mutane ya ilmantar da su, ya wayar da su, keke yake hawa, ana ɗari ana komai. Yanzu ne ka ce in je bana da ban koma shin ba zan yadda ba, wataƙila an ce zan je bayara da daddare. In je musu maulidi, watakila ba zan je ba. Ka je ka tambayi Malam Abdullahi mai tafsiri Bununu, su ne suke ɗaukan su Malam su Sheikh Dahir Usman Bauchi radiyallahu anhum a kan keke, suna yawo da su Bununu Juwara ina ne, ana ɗari ana komi. Sun kwana a wannan gari su kai maulidi, washe gari kuma sake ɗaukan su a tafi wannan gari a je a kwana. Ana maganan tun daga irin su 1960 zuwa 1970 a wannan tsakanin aka yi ta yin wannan aiki. Sun zauna sun kafa makarantu, sun koyar da mu, sun mana komai. Su Sheikh Malam Ta'ala, su Sheikh Malam Buba, su Sheikh Malam Aminu, su suka tashi suka yi ta yin wannan aiki, sun yi nasu sun gama. Yanzu abin ya dawo hannunmu. A kowane zamani da irin tafiyarsa. Idan ka ce ba za ka ɗauki irin makamin da yake zamaninka ba, za ka yi ta tunanin baya, to ka tayo da rikanka. Wadda haka lallai ne matasanmu akwai jan aiki a gabanmu. Maganan zamani, wato zamani kamar yadda Hausa suke cewa riga ne, amma abin da ake nufi, zan yi wani abu misali da wani abin da Maulana Sheikh yake faɗa cewa shi boko ai naman kifi ne, in ka iya ci sai ka ci ka amfana, in baka iya ci ba kuma sai ka ci ya cuce ka. Wanda ya iya cin kifi sai san inda ƙayar take, zai ware ya ture ya ja naman gefe ya ci ya tashi ya bar ƙayan a guri. Wanda kuma bai san inda ƙayan take ba, yana ɗaukan kifin sai ya tsunduma a bakinsa da kifin da ƙayan su gaure a cikin bakinsa su masa rauni, ƙarshe ba zai haɗe ba ya tofa. Saboda haka irin abubuwa da matasanmu suka ɗauka kamar shi ne ci gaba, ba ci gaba ba ne. Kamar zakirai, kamar masu masoya annabi da suke can masoya annabi, ya kamata ka samu ibra daga magabatanka. Ka je Algeria, ka je Sudan, ka je Morocco, ka je Mauritania, akwai zakirai masoya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke haɗuwa su yi zikiri, a je nan a yi biki, a je nan a yi biki, amma ka ga shigansu mamana, akwai kamala. akwai haske riguna masu kyau masu sifanta mutum da alama ta masoyin manzon Allah ta sifan sahabbai fararen kaya masu kwalliya masu tsafta kuma kowanne ka taba sai ka samu a lokacin da yaje zakirin nan yana da master's degree ko yana da PhD ko yana da degree a fanni kaza zakire ne sun hadu suna zikiri amma a cikin su akwai likita a cikin su akwai engineer a cikin su akwai lawyer a cikin su akwai amma zakire ne sun zikiri wannan zikirin ba shine wai suka mai da shi shine abincin abinci ba shi wannan abu ne da suke yi dan addini dan sha'awa dan biyan bukatun su an dawo daga wajen aiki da hidimar rayuwa hidiman da za a yi na ci gaban rayuwa sai a zo a yi wannan zikiri saboda haka ba cewa akai kar a yi kungiya na masu son na hilakun zikiri ko na menene ba amma hilakun zikiri ne ya zamanto abu ne na ibada na sha'awa amma ba shi ne asalin abun da aka ɗauka shi ne rayuwa daga kansa a kansa kawai aka tsaya ba a'a ana shiga status na rayuwa an ɗebo duk abun da ya kamata a ɗebo daga wannan ɓangare ɗin muna ganin misali yanzu kamar ɗazu-ɗazun na aka yi magana Sheikh Muhammad Lamin babban ɗan boko ne wanda ya yi aiki iri-iri a ƙasashe daban-daban kwanan nan ga shi Khalifa Al-Am da ya zo da Tijjaniyawa a cikinsu an ce akwai ambassador ne ko a cikinsu hawa Tijjani ne shehi ne haka kuma muke so mu samu don haka shiga maganan ta takatsantsan da yanayin zamani in baka da ilimi baka san inda kake rayuwa ba baka san zamanin da kake rayuwa a ciki ba to za ka fada cikin damuwoyin da ba su kididdiguwa kuma duk mutumin kamar yadda wani balarabe ne yake cewa arabainan ramadi wa mida narin wa yushaku an yakuna laha biramu yace na ga dan kyalkyalin garwashin wuta a cikin toka an raina amma fa wannan dan kyalkyalin da aka raina nan zai zama gobara saboda haka abinda muke yi na matashiya wa matasanmu wallahi tsananin soyayya ce ta kawo haka wannan baiti an faɗe shi ne wa daular Abbasiyawa lokacin da suke bacci suna ta abubuwan da suka ga dama suka ƙi su farka su tashi su yi maganin fitinan da take doso su har sai da ta zo ta ci su sannan suka fahimci baitin yanzu aka ɗauko shi aka sa shi a cikin adabi ana koyar da mutane bayan lokacin amfaninsa wanda ya ce ana koyarwa ne don na gaba shi ma ya zama masa izina amma ni kirara da nake duk wani matashi da duk wani mai ƙoƙarin jawo matasa kada ya ji zafi ko damuwa a kan idan ya faɗi abu daidai yana jan hankalin mutane a kai aka soke shi kar ya ji zafi matashi yana da adalci ni kuma na ga adalcin matasa da yawa akwai ɗaliban da a makaranta muka matsa musu cewa sai su yi karatu bisa ƙa'ida ba su zauna kawai 'yan satin jarabawa 'yan kaza ba ba su ji daɗin abun ba amma wallahi yanzu ba mu da masoya kamar su saboda mutum zai zo same ka ce wallahi malam iya karatun da kuka ba mu a makaranta yanzu shi muke amfani da shi wayancan da muke cewa 'yan aljanna ne 'yan aljanna ne wallahi duk a ce su san mu su kai matashi na da wannan adalci lokacin da ka zo kai wani zo yayo da reji yace a kana kan daidai abinda kake kai wannan sun matsa muku ne wannan yana takura muku ne ya dame ku ne da surutu ku ci gaba da harkan ku zai zo daga baya zama babban makiyin ka kai mai ce masa ya je yayi abinda yake so din nan shi kuma wanda yake masa nasiha yake ce masa ka gyara tafiyarka kai kaza kaza bayan ya dawo hankalinsa ya cika ya zama mutum zai fahimci cewa ashe ba ma da masoyi sai irin su wane wanda da ya ɗauka maƙiyinsa ne saboda haka matasanmu kowa ya ƙi bacci karka zama rago abinda ke Ibrahim radiyallahu anhu ya nuna maka kenan Shehu radiyallahu anhu a tarihin sa yanda kake gani shehun nan to duk jarida da aka buga a duniyar zamanin sa yana sa a masa oda aka masa dakin sa yana karanta ya san me duniya take ya bar gadan jaridu da yawa wanda yake karantawa dai ya zama karanta akan abin da yake faruwa labarai na radio yana ji daga ishe yana maka bayani akan irin abubuwa kai masu mulki na kasashe ma in yaje yana tattaunawa da su sai su dauka wani tsohon ma'aikaci ne wani tsohon wanda ya san diplomasiya ne eh mawhaba ce rabbaniya amma kuma ta samu aiki ba har kawai mawhaba rabbaniya take zuwa ba mawhaba rabbaniya tana zuwa ne daidai da fadin Allah subhanahu wataala wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ba haka kawai zaka ce mawhaba rabbaniya ta zo maka ba ka dauko majalis na shehu radiyallahu anhu akwai littattafai da yawa wanda matsiyayenmu suka bar mana kowace majalisi da shehu ibrahim radiyallahu anhu yayi an rubuta an yi littafin an aje ka je ka dauki majalis na shehu ibrahim akan maulidi kawai ka ga yanda shehu yake tasqiful umma yake wayar da kan al'umma akan fannoni na rayuwa daban-daban wata majalisin ma ka dauka ita gaba ɗaya kaman ba maulidi ake yi ba domin gabaki daya abinda shehu yake magana akai bai kawo ma maganar tarihin manzo Allah barab sallallahu alaihi wasallam rayuwar kawai inda ta dosa da halin da ake ciki yake tattaunawa suna nan daruruwan yan majalis littattafai da aka yi su haka suna nan a ajiye malaman mu manyan mu suna da shi a wuraren su a makatabobin su wanda ko ba rubuta san aje su a banza ba an aje su idan kai ka karanta ka je ka samu shine Shehu Abul Fatih Allah ya kara masa yarda yayi kokari ya dan tattara wasu daga cikin rasail na Shehu radiyallahu anhu ya mai da su jawahirul rasail wanda ko wannan littafin ka dan samu zaka samu wasu abubuwa da yawa daga cikin gudumawan da Shehu ya bayar a majalat na rayuwa daban-daban na tasqiful umma don haka matasan mu suna da yake a gaban su kowa ana so ya zama najar kuma wallahi masana sun ce dukkan inda kaga wani ya kai duk wani riƙa da wani yayi a ko menene wallahi daga shekara 15 ne zuwa shekara 35 duk abin da zai samu basically ya gama tattara su sauran sai dai kai su ta fadi idan ka bari har shekara 35 ya wuce a rayuwanka baka yi makan kafan dishin akan abin da zaka yi ba to gama gaskiya sai dai kai kale a rayuwa an riga an tafi kuma yanda Ali ibn Hussein yake faɗa balle kuma ka je 50 iza aka mura 50 haulan walam tara fi athar al afafi fala tastahiban lahu rashadan faqad awda bi munnatihi tajafi to ya abun da zan iya gutsurowa kenan naga an dade ana zuwa gani game da abun da ya shafi matasa da yanda matasa ake so su kasance a musulunci da kuma kalubalen da suke fuskanta dangane da zamani ƙarshe nan gaba za ku yi mamaki irin mutanen da za a samu yanzu nan gaba office in ka je za ka samu mutum ne ma'addacin alƙur'ani ƙwararre wajen larabci ga wurtaccen ɗan boko don haka kai da kai iya boko zalla ba wanda zai waiwaye ka in ya samu irin wannan kai da kai iya arabiya zalla ba wanda zai waiwaye ka in ya samu irin wannan. Kuma ga sunan muna ta yaye ɗalibanmu ne a Nasarawa Sa'adatu Rimi Legal Nisau ta tare Ali da sauran makarantu muna ta yaye su. Ɗalibi ne da ya ci AAA BBBB a secondary school, ya zo ya ci AAA BBBB a Higher Islamic Studies. Kuma dole nan gaba su ne za su zama champion. Yanda Shehu ya ce al-ilmu huwa al-imam dinna, wanda suka zama su ilimi dole kai da kanka akwai abin da ake ce inferiority. Daga inda aka zo aka saka ka kasan kana da naƙasa, ba yanda za ka yi, dole ka zama bawa. Ko an baka appointment, ko mi gatanka an baka appointment, ka zo ka zama malami ko officer, dole ka koma ƙarƙashin wanda bai wanda ya sani, ya rinka nuna ma yanda za a yi. In ma lecture aka baka a ce a baka wannan subject ne, an zo raba subject kai so ce a kai yana da wala to wanne ne za a baka wannan wannan kai baka kana ta kame kame. Daga nan a cikin ƴan uwanka kai ne baya, kai ne kuma abin rainawa. Rayuwa ce zuwan da ake yi na in baka yi ba ni wuri. Idan ka ce kaza yana da wuya ko kaza yana da tsada, sai ka zo ka samu dubu suna yi lokacin da ka gudu ka bari, su kuma yanzu sun yi gaba abin su. Wadda haka matasanmu sai su tsaye mu nemi wannan ƙarfofi guda uku, ƙarfin ilimi, ƙarfin jiki ta hanyar kiwon lafiya, da kuma ƙarfin dukiya. In ba mu same su ba kuma to za mu zama bayan wasu. A wani yana ban labari ya ce da aka jefa atomic bomb a Hiroshima da Nagasaki, aka yi mutanen Japan mummunan illa, ana ganin kamar an gama da su a duniya har abada ba za sake motsi ba. Kuma yau ga Japan yanda ta zama, ta wani hanya ta zama, bara suka yi ta yi suna neman kuncin kayayyaki daga ƙasashen Turai, suna kuka suna cewa su abin tausayi ne a duniya. Da suka yi grooming ɗin wasu matasa, sai suka ce matasan su tafi America da Germany da Ingila su je su yi karatu na ilimin technology, amma kar su damu da sai sun iya Turanci. Asalin kawai su je su koyi practical aspects na waɗannan abubuwa. Idan suka koyi practical aspects ɗin ba damuwa, su zo su rubata shi da Japananci abinda suka koya ɗin, kuma su koyar da na gida. Da haka suka yi suka tashi. Saboda haka duniyar na yanzu da lahiran ma gaba ɗaya ba ta rago ba ce. Kowane matashi ya san me yake yi. Kar ka yadda a tambaye ka me kake yi baka sani ba. Kar ka yadda a ce maka me plan ɗinka rayuwa, ba za ka iya faɗa ba, to ka zama hoto. Duk wanda ba zai ƙari duniya ba, masana hikima suka ce to ya zama ƙari a kanta. وما للمرء خير في حياته اذا ما ادى من سقط المتاع. باب الهيري ga mutun ya rayu idan ya zama saqatul mata'i. Saqatul mata'i shine kamar a dauko kwando cike da gyada, gyada ɗaya ta fado. Me kwandon nan zai waiwaya dan ya dauki wannan ƙwayan gyada din? Ba zai waiwaya ba. To in haka kake a duniya, to baka ka zama ƙari a kan duniya, ba ƙaruwan duniya ba. Allah ya sa mu dace, Allah ya ƙara wa manzon Allah fadila da wasila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal-katim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi min qidari al-aziz. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.